Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 27 ga watan Yuni na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai.
To, gwamnatin jihar Plateau ta fitar da wani sabon adadin mace-mace da aka samu sakamakon rikici tsakanin makiyaya da manoma. Alƙalin babbar kotun Amurka ya ba gwamnatin ƙasar izinin sada bakin hauri da ta raba da ƴaƴansu bayan sun ƙetare iyakar ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Gwamnatin ƙasar Kamaru ta ce adadin sojoji da ƴan sandan da aka kashe yayin gumurzu da ƴan awari da ke amfani da harshen Ingilishi da ke neman ɓallewa daga ƙasar da ke amfani da harshen Faransanci ya ƙaru.
To, a shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin Majalisar Dokokin Najeriya a birnin Tarayya Abuja yau Laraba game da mummunan tashin hankalin da ya auku a jihar Plateau. Bayan haka, za ku ji rahoto akan hukuncin da wata kota a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar ta yanke akan shugabancin jam'iyyar CDS Rahama. Kama kowace ranar Laraba, yau ma za ku ji shirin Himma ba ta garago, wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya kuma zai kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Ku jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin jihar Plateau ta fitar da wani sabon adadin mace-macen da aka samu sakamakon rikici tsakanin makiyaya da manoma da yake jawabi ga manema labarai bayan ganawarsu da shugaban Muhammadu Buhari. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya bayyana cewa rikicin ya yi sanadin rasa rayukan mutane sama da 200. Hukumomin sun bayyana rasuwar mutane 86 ne a ranar Lahadi da ta gabata. Rikicin da ya ƙi cinyewa a kan albarkatun ƙasa tsakanin manoma da makiyaya a yankin tsakiyar Najeriya ya fi na 'yan takaddar Boko Haram muni, wanda ya halaka akalla mutane sama da 20,000 cikin ƙasa da shekaru 10. Lamarin ya sa gwamnatin shugaba Buhari cikin binciken ƙwaƙwaf yayin da yake kusa da sake shiga zaɓe. Shugaba Buhari ya hau karagar mulki ne a shekarar 2015, inda ya alƙawarin daidaita al'amura a ƙasar wadda ta fi yawan mutane a Afirka. Alƙalin babbar kotun Amurka ya ba gwamnatin ƙasar izinin sada bakin hauri da ta raba da ƴaƴansu bayan sun ƙetare iyakar ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, a wani ɓangare na farko da zai hana raba iyaye da ƴaƴansu har sai dai in iyayen ba sa iya kula da ƴaƴan ko kuma rayuwar yaran tana cikin hatsari. Alƙalin kotun Amurka Donna Sabreau shi ne ya bada umarnin a wata ƙara da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amurka ta shigar a madadin wasu yara da aka raba da iyayensu wuri da aka kuma aje su a wuri daban-daban. Lamarin ya yi sanadiyar ware bakin haure sama da 23,230 raba su da 'ya'yansu. Shugaba Donald Trump ya sa aka yi, ya bada umarni ba bisa ka'ida ba, ya ce kuma akan harkokin shige da fice yana da ikon yin digiyar ya ga dama. Shugaba Donald Trump na ci gaba da korafi akan tsaurara matakan tsaro domin shiga ƙasar ta hanyar da ta dace. Alƙali Sabro ya bada oda hada yaran da iyayensu wanda suke ƙasa da shekaru 5 da haihuwa da kuma waɗanda suke matsakaitan shekaru a cikin wata guda. Alƙalin ya zargi gwamnatin Trump da kafa dokar, inda ya ce hukumomin gwamnati daban-daban da ke da alhakin akan tsaron iyakar ƙasa ba su da kwakwaran shiri na kula da ɗumbin ƙananan yaran da aka raba da iyayensu. Gwamnatin ƙasar Kamaru ta ce adadin sojojin da 'yan sanda da aka kashe a yayin gumurzu da 'yan awarin da ke amfani da harshen Ingilishi da ke neman ɓallewa daga yankin ƙasar da ke amfani da harshen Faransanci ya ƙaru daga 80 zuwa 100 a cikin mako 2, yayin da ake kuma samun ƙaruwar garkuwa da jami'an tsaro. 'Yan awarin da kuma farin kaya suna korafin cewa sojoji da 'yan sanda suna keta haƙƙin bil'adama, yayin da ake kira da a yi zaman tattaunawa da na zahiri da nufin kawo ƙarshen yaƙin. wakilin muryar Amurka a Yaounde, Moki Edwin Kinzogba, ya ce fararen kaya na matsawa shugaban kasar Paul Biya lamba domin ya saki shugabannin kungiyoyi dake da mukami domin a samu zaman lafiya.
Lajidan Delta Kine, soldat de 2e class Futsu Taka Abmel Shirisa.
Da yake jawabi a gaban majalisa, ministan tsaron kasar Kiamu Joseph Betty Asomo ya karanta sunayen sojoji da ƴan sanda da aka kashe a yakin da ake yi dan ƴan aware da ke amfani da harshen Ingilishi masu neman ƴancin gashin kai daga ƙasar ta Kamaru.
Nous avons perdu le gendarme Jamea Jean Bosco.
Yayin da Betty Asomo yake karanta sunayen muryar Amurka, ta kira sama da sunaye na jami'an tsaro 120 da aka halaka. Yan majalisa ne suka gayyaci ministan yayi masu bayani akan yakin da shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya ayyana a watanni bakwai da suka shige akan mutanen da ya bayyana su a matsayin ƴan ta'adda da ke neman raba kasar. Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manyan shaguna da gidajen sayar da abinci da masu sayar da kaya bisa hanya a Bombay da ke kasar India na ƙorafe-ƙorafe a kan dokar gwamnati ta dakatar da amfani da leda da robobi a birni mafi girma a kasar ta India, yayin da tawagar masu bincike 200 suka bazama cikin garin mai mutane miliyan 20 domin aiwatar da dokar. Sun sami shagunan sayar da abinci na Burger King da McDonald's da kuma shagon sayar da kofi na Starbucks a cikin waɗanda aka samu da laifuka. Dokar da aka kafa a jihar Maharashtra da Mumbai, babban birnin kasar, ta samu yabo daga waɗanda suka yi gargaɗin cewa zub da ledoji da robobi a cikin gidaje da kuma manyan biranen India da ke toshe gudanar ruwa da rafuka ya haifar da babbar barazana ga muhalli. Amma kamfanin ledoji da robobi ya soki lamarin da cewa yin hakan zai raba mutane 300,000 da ayyukansu. Dokar hana zubda ledoji da robobi ta fara aiki ne makonni kaɗan bayan Prime Minister Narendra Modi ya yi alkawarin kawo ƙarshen amfani da ledoji nan da shekara 2022 da kuma kasancewa kan gaba a yunkurin ƙasashen duniya na rage amfani da leda. Kotun Kolin Amurka jiya Talata ta amince ta taƙaita zirga-zirga 'yan asalin ƙasashen Musulmi biyar, abinda shugaba Donald Trump ya bashi nasarar aiwatar da ɗaya daga cikin tsare-tsaren sa mafi sarkakiya, yayin da yake hukunci da yayin yanke hukuncin da ya sami goyen bayan biyar hudu kuma suka nuna rashin goyen bayan su. Alƙalin kotun sun ce yanke hukuncin cewa shugaba Trump yana da iko bisa kundin tsarin mulkin ƙasa ƙarƙashin dokokin shige da fice na Amurka ya kuma taƙaita shigowar baƙi 'yan ƙasashen ƙetare bisa dalilan tsaro na ƙasa da ƙasa kamar yadda gwamnatin ta ke iƙirari. Alkali John Robert, wanda ya gabatar da hukuncin masu rinjayen, ya bayyana cewa hukuncin zartarwa na shugaban ƙasa Trump ya zartar a watan Satumba shekarar da ta gabata ya taka wannan doka. Babban alkalin ya yi watsi da masu kalubalantar wannan matsayin da ke cewa takaita musu shiga Amurka ya sabawa dokar farko ta kundin tsarin mulkin ƙasar da ya haramta fifita wani addini kan wani. Kamar yadda aka zata, alkalai hudu a kotun kolin masu sassaucin ra'ayi sun nisanta kawunansu da wannan hukunci. Alkali Sonia Sotomayor ta danganta hukuncin da shawarar da kotun koli ta yanke a shekarar 2944 da ta jaddada.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan dawowarsa daga jihar Plateau jiya don jajantawa al'ummar yankin sakamakon tashin hankalin da suka fuskanta, yau shugaba Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin Majalisar Dokokin Najeriya a birnin Tarayya Abuja akan ziyararsa. Wakilan sashen Hausa Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani.
Yau an yi ganawa ta musamman a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da shugabannin majalisar ƙasa, wadda ta hada da majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai. A wurin ganawar da shugabannin sun tattauna da tsara waɗansu manufofi na bai ɗaya da za a cima burin kawo ƙarshen ci gaba da tatashe hankulan da ake samu a dukkan jihohin musamman na arewacin Najeriya inda ake kashe-kashe da kuma hallaka dukiyoyi. Wannan taron ya ƙara zama wajibi ganin irin yawan mutanen da ake ƙara kashewa a Filato, wanda yawansu ya haura 100, wanda ya haɗa da hasarar dukiyoyi da kuma tare matafiya da sauran miyagun ayyuka na ta'addanci da yake kawo fargaba da tashe-tashen hankula a tsakiyar arewacin Najeriya. Kamar yadda Malam Muhammad Isa Funtuwa, babban jami'in hudda jama'a na ofishin shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki, ya ƙara mun haske dangane da wannan ganawar da kuma irin matakin da ake sa ran ita kanta majalisa za ta iya ɗauka domin tallafawa ɓangarorin tsaro da kuma ɓangaren zartar na gwamnatin tarayyar ƙasa domin cimma wannan burin da wannan ganawar ta haifar.
Gaskiya ne, yau shugaban majalisar dattawa Dr. Abubakar Bukola Saraki da ɗan uwan shi da shugaban majalisar wakilai ta tarayya Honorable Yakubu Dogara sun ziyarci shugaban Muhammadu Buhari, inda suka je don su jajanta mashi da yi mashi ta'aziyar abin da ya faru a Jos, wanda ya kai ga rayukan mutane da dukiyoyin jama'a. Sannan shi kuma a nashi ɓangaren shugaba Muhammadu Buhari ya yi musu bayani na irin abubuwan da ya gani jiya a Jos da yadda abubuwan dalilin faruwa abubuwan da kuma irin jawaban da su jami'an tsaro da ke ainihin jihar Plateau suka gaya masa. Sun kuma tattauna da shi shugaban ƙasa akan irin matakan da za a ɗauka don hana faruwar irin wannan al'amari ba wai a Plateau kaɗai ba, a dukkan ƙasar nan. Sannan sun tattauna da shugaban ƙasa akan irin gudunmuwa da tallafi da ya kamata a kai ma waɗanda wannan abubuwa ya riga da su. Sannan suka yi mashi jaje da ta'aziyar Allah ya ƙara kiyaye gaba na wannan al'amari. Bayan ziyara kuma shi shugaban majalisar dattawa ya samu ya wuce Jos, maganar da muke da kai yanzu haka yana Jos, inda yake ganawa da gwamna da sauran masu ruwa da tsaki da waɗanda abin ya shafa, saboda gana an samu matakan da za a ɗauka don magance wannan al'amura.
To, a fahimtarka akwai maganar dokoki ko kuma tsarin samar da kuɗaɗe, ta ina majalisa za ta ba da gudunmuwarta domin tallafawa ɓangaren tsaro da kuma ba da doki na sauke nauyin da ya rataye tsakanin hukuma da al'ummar ƙasa dangane da matsalar tsaro?
Ka san a kwanakin baya kafin majalisa ta yi hutun sallah, sun kira dukkan shugabannin ma'aikatan tsaro na Najeriya wanda suka zo suka yi musu bayanin irin matsalolin da su shugabannin tsaron suke fuskanta a ɓangaren aikin ta na yin doka da kasafin kuɗi. Sun ba da umarni ga su wannan jami'an tsaro da kowa ya je ya kawo abin da yake buƙata na kuɗi, wato kamar kasafin kuɗin da yake buƙata na sayan kayan aiki da kuma jin daɗin ma'aikatansu. Za ka ga ita majalisa tana jiran waɗannan su kawo wannan kasafi, wanda ta tabbatar musu da cewa nan take za ta masa approving, wato za ta amince da wannan kasafi. Sannan kar ka manta akwai wani taron koli da aka yi kwanaki a ƙarshen shugabancin shugaban masu rinjaye Sanata Ahmed Lawan akan yadda za a sake fasalin tsarin tsaro na Najeriya. Yanzu report ɗin yana gaban majalisa, kuma da sun dawo daga hutun sallar nan, in Allah yarda, za su zauna a kai shi za su yi. A report ɗin akwai abubuwa da za su fito da yawa. Zai haɗa da ƙarin jami'an tsaro, zai haɗa da kafa dokoki wanda za su kawo ƙarshen wannan matsaloli da ake ciki.
Muhammad Isa Funtuwa kenan, babban jami'in hudda jama'a ofishin shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki a ganawa da na yi da shi a Abuja, bayan da shugabannin suka kammala ganawa da shugaba Muhammadu Buhari. Umar Faruk Musa, mun Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Wata kota a birnin Yamai ta bayyana sakamakon shari'ar jam'iyyar CDS Rahama, inda kotun ta yanke cewa shugabancin jam'iyyar ya fita daga hannun Abdullahi yanzu haka. Ga Tamar Abari, wakiliyar sashen Hausa, da ƙarin bayani.
Kotu ta bayyana sakamakon shari'ar CDS Rahama da ta haɗa shugaban CDS Rahama Abdullahi da mataimakin shi Mutari Kadiri, inda ta tabbatar da cewa shugabancin CDS Rahama ya fita daga hannun Abdullahi. Hakan kuma na nufin ya zo ƙarshen matsayin shi a siyasa. Dukan wannan kuma ya biyo bayan badakalar nan ta jarirai da aka siyo, wanda Abdullahi yake da hannu a ciki. Sanin kowa ne da Jihar Magaran ita ce cibiyar jam'iyyar CDS Rahama. Kumi yan jam'iyyar ta CDS Rahama za su ce ga dai hira da ta hada ni da yan jam'iyyar ta CDS Rahama.
Ibrahim Abdu Dibiya kakaki na CDS Rahama regional. Yo abin da zan iya cewa abu ɗaya ne. Doka dai doka ce ɗaya ce ta ƙasa. Kuma dama ai mu bamu ce ba a babu doka ko kuma doka ba ta yi aikin ta ba. Riga malam masallaci ne suka yi suka tahi. Mu abin da yayin mu ciwo da wanda aka tura yaje ya shiga cikin gaban wannan abin yana daga cikin mu ko da ke mu mun kore shi wa ko gobe ina ƙara nanata mun kore shi kuma wannan abin bai karya mun guyuwa kin san akwai dauka ƙara da ake cewa muna iya daukakawa shari'a kuma mu kamar in ce miki kamar mun tashi a cikin ta ne ma ayi yau ayi gobe kullun mu in dai gaskiya ta hutu kuma mun yarda da dokawa ta ƙasa yanzu ma muna tare da MRN cikin MRN miki mu muna biyayya ga doka ta ƙasa amma kuma farti shi ma yana da dokoki nashi an yi shari'a mun yarda da ita tunda mun ba da kai amma kuma muna iya daukar ƙara hallo shi ma ai ba a haramta ba halakin
su ma ɗaya bangaren na CDS Rahama ga abin da suke cewa
Abubakar Sule Yakubu dan buzuwa magatakarda na community urban ta da magaram na CDS Rahama dama mun kun bi mu sau da kafa nan da wata guda mun hutu mun kwatamta dan da akwai cikin jigogin CDS wanda suka hutu suka kwatamta ma shi president Abdullabo da bayan matsalolin da suka same shi ga inda takardu suka wadi kwa don bai gane ba ko kuma bai fadi mutum abin da kyau ba ya hutu ya rika daukan dokoki a matsayin shi na president alorke muka duba takarda wadda kudiri wanda yake zaman da party politics jam'iyoyin siyasa a Niger bisa article na 8 ya hodi menene da menene zaka cika ka zama president na party ko kuma wani lahi da wani lahi zai hana ka zama president din party to bayan condemnation da aka malabo ta shekara guda cikin kudirin tsarin jam'iyoyi wanda ya kaso na shekara guda bai ƙara jagorancin jam'iyyar siyasa mu bayan da zamu ce ma bumun ce ba haka bane tunda kotu ta hodi kuma mun yarda da kotun mu yanda da shari'ar Niger take da dokokin ƙasa shi kuma gyara kayan ka ba a je mu raba ba
Tamara Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger
yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan yana ci a karfe 11:17 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
imma ba ta garago Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakwai ta muke muna bayanin yadda jami'an binciken abinci ke zuwa duba shagon abinci ba tare da sanar da ita ko kuma mai shagon ba yau anan ne zamu dora to Cecilia ko kan dan bayyana waɗannan mutane na goge hakuri
dai Allah dai annabi no ba wato duk lokacin da sun zo ina nan na cikin da bunci a dan Allah ga pepper soup mana ka sha sai su ce wai sam alambaram a ga dan jollof rice mana ka sha
ba za su ci su dan to amma ko dan gwadawa ba za su yi ba su ce bari mu ci mu ji yadda yake
no za su ce maka to za mu dawo ranan da bamu aiki mu je mu ci mu biya da kudin mu so amma dai su za su dai kawai suna so su zo su yi aikin su kuma ba wani masala ba wani damuwa akwai wasu sun da suna da kirki da za su zo fa su ce ki gani fa ba wai nazo in baki ciwon kai bane nazo in gaya miki fa ki gyara wannan ki gyara wannan ki yi wannan idan akwai damuwa kenan domin idan shi kamar yanzu wannan din ya fita ko kuma idan nashi aikin ya kare akwai wani ana canza inspectors din shekara biyu ana canza su so kamar yanzu wannan inspector da ni na riga na saba da shi da nan da shekara biyu wani daban ne zai zo to shi da ya biya ce okay to wannan yayi daidai wannan daban da ya zo nan zai iya zo ya ce a fa ki canza ba haka bane so ba su karban wani abu wani kudi in su dai sun zo gonno ka zauna da shiri so kuma sun fita sun tafi kuma ka zauna da shiri don akwai wani da zai iya shigo kuma ba wai ma kawai sabta ba za su zo suna neman zancen za su inspecting electric so akwai building inspector akwai health inspector akwai kuma entertainment inspector so inspectors in duk suna nan kashi daban ne kowa yana zuwa ya zo duba ya ga wai efa kayi abubuwan da ya kamata kai
amma yanzu bari mu koma cikin gida Cecilia tana da iyali tana da mai gida tana da yara biyu ya take daukan dawainiyan waɗannan bangare kuma na harkokin rayuwarta
to yanzu da yaran ina da Vanessa shekarun ta 12 sai kuma Erica ita nata shekarun ta 10 kuma mai gida na so yanzu kan da muka yi shine kafin mun bude shago mun raba kaman da safe mun kai su makaranta ni zan iya zuwa aiki da safe sai kuma idan na dawo sai shi kuma yaje aiki da yamma so that at all time kowane lokaci akwai wanda yana zama yana
mutum gida
yana akwai mutum gidan da yana lura da su
to
amma kuma yanzu da shago na bi na bude kuma ina aiki ina bude shago kowane 7 days a week like to, so muna budewa daga ranar Monday har zuwa ranar Sunday so to, ni idan na je shago sai shi kuma yana zuwa aiki sai kuma muna da watan da tana zo ta lura da su
to wurin aikin ku daban ne ko ko duka shagon kuke aiki
no wurin aikin mu daban ne so shi yana zuwa nashi aikin sai ni kuma ina nan na concentrating da shago
su kuma yara suna makaranta lokacin
sai yara suna makaranta sai in akwai wani abu kuma zamu iya kira shi zai iya dawo ya zo ya taimako a gida ko kuma ni idan ma'aikatan in suna da komai da komai da suke bukata kuma ba su bukata na gurin zan iya ni in dawo in lura da yara a gida
oh WhatsApp amma ba dole ma sai kina nan ba za a yi kasuwancin kenan za a bude shagon yana yiwa kina gida ana kasuwanci
ya kamar yanzu da kana magana da ni ma ina gida na bude shagon tun shekara 6 kenan ko so masu ina da masu dafuwa da suna a cikin kitchen za su zo su yi mana dafuwa da safe sai kamar karfe 2 za su iya gama nasu aikin su tafi sai sai akwai masu sayarwa so akwai mutane a gaba a dining room kenan banda za su in customers sun zo suna geshe su su ce me zamu iya kawo maka kuma me take so ka ci sai su dauki order ka sai su tura zuwa cikin kitchen sai akwai kuma wanda suna aiki da yamma da za su sa abincin sai wayannan mutanen da suna aiki a gaba za su zo su dauka su kawo maka kuma sai su kawo maka ruwan wanke hannu kuma kana son ruwan sha ko kuma kana son juice zaka iya gaya musu
ya kika samu matsala wurin samun aiki koko da zuwa kin samu aiki ba tare da wani damuwa ba
no akwai damuwa don kaman cultural differences irin kan da su suke yin abubuwan da mu ba mu gane ba amma kuma kaman yanzu da ina nan da shagon na abin cin abinci kuma specifically abincin Nigeria akwai mutanen da suna zuwa kamar sun zo daga Nigeria za su iya zo su ce dan Allah fa anti ina neman aiki to idan akwai space zan iya ce to bara mu bayar da wannan abin a trial amma kuma bana da space da zan iya dauke su zan ce musu to su yi hankuri amma dai a nan America akwai wuyan samun aiki amma dai ka nuna dedication ka ce kana son aiki zaka iya samu
to yanzu mutum ya kira ki daga Jos ko kuma daga Najeriya ce Cecilia ina so in zo America kuma ba wai yana ba karatu zai zo ba yana so ya zo yadda kika samu sauyin rayuwa shi ma abin da yake so ya zo ne ma kenan wani shawara zaki ba shi
shawaran da zan gaya mishi to shine fa ya daura banten shi don America ana ganin America TV ko kuma in sun kira mu sun ce gashi fa suna da damuwa za mu iya taimake su ba haka bane don America yana da wuya idan ka ce kana so ka zo abin nan America in baka da wanda zai iya directing ɗinka ya saka a hanya da kyau za iya juye ka a ce maka kai wannan kai karan kanka ma zaka ce ka me ka zo yi a abin America din
to Cecilia mun gode kwarai da gaske to ma sare an ce laifin dadi karewa yau kuma da wannan hirar mun kawo karshen wannan shirin sai wani sati a jimi da wani sabon bako ko bakwa yanzu Amadu Bakwa tamu Cecilia Dama da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
A gaida Ladan Ibrahim Ayawa. To kafin ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email ga wannan saƙon.
Bara mu jira gwamnati da mana komai ba, komai gwamnati gwamnati a.
Maza da mata.
Wannan shi.
Matasa ne masu ilimi, matasa ne da idonsu ya riga ya bude, suna son su ji dadin rayuwa, ba su da aiki.
Rashin kuɗin ya sa an kore shi daga makarantar nan da yake.
Internal security. Dole a yi kokarin a gano su waye ne suka aikata shi.
Sai ku ziyarci shafinmu na Facebook at voahausa.com domin bayyana ra'ayoyinku a ranar Laraba da misalin karfe 6 na yamma a agogon Najeriya da Nijar domin jin yadda za ta kasance a cikin dandalin fadi muji tare da ni Aisha Muhammad.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Husaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau, inda ya ce salam BOA fata na garin Lamiri, muna fatan taron da shugabannin Afrika za su yi akan rikicin kasar Togo ya haifar da da mai ido domin kawo ƙarshen rikicin kasar da yaki cinyewa. Sai sako na gaba inda ya fito daga Malam Ango, malami makaranta da Sani mai langelange ya wuri, inda suka ce kaddamar da aikin gyaran hanyar Abuja zuwa Kano yayi daidai duba yadda ake rasa dimbin rayuwa kan matafiya a kowace shekara. Sai kuma sako na gaba inda sakon haɗin gwiwa ne daga Yahaya don na Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare, inda suka ce muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Plateau da su gaggauta daukan matakin dakile rikicin da ya barke a karamar hukumar Barikin Ladi. To sai sakon Buhari Yahaya Guru da Adamu Habu Umar, inda suka ce muna jajantawa al'ummar jihar Plateau sakamakon kashe mutane da basu ji ba basu gani ba, muna fatan Allah ya kiyaye gaba. Sakon gaba kuma ya fito ne daga Aminu Kano mai da Garko, inda ya ce salam BOA Hausa, muna kira ga malamai da dukkan jama'a da mu tashi tsaye wajen gudanar da addu'a. Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya, amin. Sai sakon ƙarshe a yau inda ya fito ne daga Husaini Abba Dambar, jihar Bauchi, inda ya ce zaman lafiya yafi zama dan sarki, al'ummar jihar Plateau ya kamata ku zauna da juna lafiya domin kawo ƙarshen wannan zub da jinin juna da kuke yi.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Gwamnatin jihar Plateau ta fitar da wani sabon adadin mace-mace da aka samu sakamakon rikici tsakanin makiyaya da manoma da yake jawabi ga manema labarai bayan ganawarsu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya bayyana cewa rikicin ya yi sanadin rasa rayukan mutane sama da 200. Hukumomin kuma da sun bayyana rasuwar mutane 86 ne a ranar Lahadin da ta gabata. Alƙalin babbar kotun Amurka ya ba gwamnatin ƙasar izinin sada bakin hauren da ta raba da 'ya'yansu bayan sun ƙetare iyakar ƙasar ba bisa ƙa'ida ba a wani ɓangare na farko da zai hana raba iyaye da 'ya'yansu, har sai dai idan iyayen ba sa iya kula da 'ya'yan ko kuma rayuwar 'ya'yan tana cikin hatsari. Alƙalin kotun Amurka Dana Sabro ne ya ba da umarni a wata ƙara da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amurka ta shigar a madadin wasu iyalai da aka raba da 'ya'yansu wajen kulle su a wurare daban-daban. Gwamnatin ƙasar Kamaru ta ce adadin sojoji da 'yan sandan da aka kashe yayin gumurzu da 'yan awari da ke amfani da harshen Ingilishi da ke neman ɓallewa daga yankin ƙasar da ke amfani da harshen Faransanci ya ƙaru daga 80 zuwa 100 a cikin mako biyu, yayin da ake kuma samun ƙaruwar garkuwa da jami'an tsaro. Yan aware da kuma farin kaya suna korafin cewa sojoji da 'yan sanda suna keta haƙƙin bil'adama.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Ibrahim Jirmai
da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu Mr. Skip, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama don a saurari shirin yau da gobe.